نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إن قوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكي سادوا أولا مسلا تشيمي البركة مسلا تشنغ اللقاء أنا تشنغ رموشي أولا يمتشي لنا ربا يو أشرين دقايا قوات رمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم ودود إيد أليه إلى 30 شدة، wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 7 miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi. Kuma kamar yadda muka saba gabanin mu shiga karatu, mukan ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Akwai wanda ya rubuto yana tambaya akan me bambanci tsakanin annabi da manzo, annabi da manzo menene bambanci tsakanin su. Wannan batu ne da malamai a da can suka tattauna batun bambance tsakanin ar-rasul wa nabi, ko annabi wa rasul. Da wasu daga cikin malamai ma suka ce babu bambanci, dukkan wani manzo annabi ne, dukkan wani annabi manzo ne. Wannan yana daga cikin wasu maganganu da aka jinginawa Abu Hanifa radiyallahu rahimahullahu ta'ala. Wasu kuma suka bambance tsakanin su da cewa shi annabi shi ne wanda Allah ta'ala ya masa wahayi, ya umarce shi da isar da wannan wahayi. Shi kuma abinna manzo kai shi ne wanda aka yi masa wahayi, aka umarce shi da isar da wannan wahayi, yayin da shi kuma annabi an masa wahayin amma ba umarce shi da isar wa kowa da wannan wahayin ba. Wasu kuma suka ce annabi shi ne wanda Allah ta'ala ya bashi sabuwar shari'a, abinna kai manzo shi ne wanda Allah ta'ala ya bashi sabuwar shari'a, annabi kuma shi ne wanda ya zo ya jaddada shari'ar wani annabin da ya gabace shi, ko wani manzon da ya gabace shi. Wasu kuma suka ce annabi manzo shi ne wanda Allah ta'ala ya bashi littafi, annabi kuma shi ne wanda ba a bashi littafi ba. Da dai irin waɗannan maganganu da aka yi ta samu na malamai, to akwai magana da tafi shahara kuma yawancin malamai suka fi faɗata, ita ce cewa annabi shi ne mutum namiji da babawa ba, wanda Allah ta'ala ya masa wahayi kuma bai umarce shi da ya isar da wannan wahayin ba. In kuma ya umarce shi da ya isar da wannan wahayin, to wannan shine manzo. Wannan maganar ita ce tafi yawa da yawa daga cikin malamai sun ambace ta. Amma magana da tafi inganci ko tafi ƙarfi cikin maganganu na malamai wajen tantance waɗannan lafuzza guda biyu, annabci da manzanci, shi ne cewa annabi ko mu ce manzo shi ne wanda Allah ta'ala ya aika shi, ya yi masa wahayi, kuma ya aike shi zuwa ga wata al'umma da ba musulma ba, al'ummar da ba ta kan tauhidi, don ya kirawo ta zuwa ga tauhidi. Yayin da shi kuma annabi shi ne wanda Allah ta'ala ya masa wahayi, ya bashi wato wahayi, amma kuma cikin al'umma da take muminai, al'umma da take mai imani, illa iyaka kawai yana gyara musu abinda ya samu suna yi ba daidai ba, sannan yana musu hukunci da abinda Allah ta'ala ya sanar da shi na littafi ko na littafin wani annabi da ya gabace shi. Saboda haka bambancin su, shi manzo ana aiken shi ne zuwa ga wata jama'a, zuwa wata al'umma wacce da man can bata yi imani ba, wanda a cikin su a samu wasu su yi imani, wasu su ƙaryata shi. Wannan shine manzo, an aike shi zuwa ga wata al'umma wacce ba mu'mina ba, yana iya samu a yi imani da shi, kuma yana iya samu duka ma a ƙaryata shi, ko kuma wasu daga ciki su yi imani, wasu su ƙaryata. Wannan shine abinda Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa An-Nubuwwat ya karrara cewa wannan shine bambanci tsakanin su. Shi yasa zamu ga dukkan wani manzo Allah ta'ala yana gaya mana cewa babu wani manzo da ya gabaci annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya zo face an samu waɗanda suka ƙaryata shi. saboda shi manzo dole za a samu wadanda su karyata shi domin za a aike shi ne cikin al'ummar da ba mu'mina ba kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ma yuqalu laka illa ma qad ila bi rusul min qablik saboda duk wadanda suka zo manzanni an samu wadanda suka karyata su sabani shi annabi shi ko yana kasancewa cikin al'umma cewa take mu'mina dan haka zai yi hukunci ko dai Allah ya bashi littafi ko bai bashi littafi bai yi hukunci da littafin da ya gabace shi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfizu min kitabillah ubangiji ta'ala yana ga mana annabawan banu isra'ila wadanda Allah ta'ala ya ba su wato ya sanya su suna hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar wa annabi Musa alaihi salam na at-taura ya zama da suna hukunci da shi kaga annabawa ne amma kuma da at-taura littafin annabi Musa alaihi salam suke wa mutanansa hukunci saboda shi ma manzo shi ma annabi ana aiko shi amma cikin mutanansa saboda shi ma ta wani bangaren rasul ne amma ba bil idlal ba a kira shi rasul haka kawai kamar yadda za a kira wa rasul wanda aka aike shi zuwa ga abin nan amma za a iya amma shi kansa an aiko shi ne cikin mutanansa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tabanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi kaga Allah ta'ala sai ya ce wa ma arsalna min qablika sai ya ce min nabiy min rasulin wala nabiyyin kaga shi ma annabi ana aiko shi sai dai ba a kira shi ar-rasul bil itlaq ba za ka ce wa annabi ar-rasul ba saboda shi ba a aiko shi zuwa ga wata al'umma kafira ba wannan shine abinda yafi karfi cikin maganganun da aka yi amma dukkan sauran maganganu da aka kawo na batun annabawa bambanci tsakanin annabawa da manzanni za ka ga cewa wannan batun akwai abinda za ka soka a cikinsa akwai itiradi a kansa kamar a ce annabi shine wanda ba a umarce shi ya isar ba manzo shine wanda aka umarce shi ya isar babu wani wanda Allah ta'ala zai ba shi ilimi ko bai a ce da shi kai ya isar wa kowa isar da ilimi wani abu ne wanda yake wajibi ba ma kan annabawa ba hatta kan malamai waɗanda suka san abin da Allah ya sanar da su dole su isar da shi to kaga a ce ga wani annabi amma shi kai ya isar kaga wannan ba zai yiwu ba saboda duk annabawa suna isarwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kalat banu isra'il تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه نبي وتبنو إسرائيل أن بواسك جابوا رنش سلسا لولا النبي يتفي سون النبي يمي يقول من سا سولا تسوسك يتي قبل كران تد إن أنسى مقرنا تاب بينا أشكين جل أشكين الأمر سو تو أن بواسك أيكو واسو جار وأن مقرنا سابان ونا الأمة يتونا الأمة باين تباب وباين النبي صلى الله عليه وسلم باب ونسامة النبي ذا أيكو daga annabawa malamai sune za su mai gurbin annabci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ulama warasatul anbiya saboda an malamai a wannan al'umma sune a matsayin anbiya wanda suka kasance a lokacin banu isra'il a lokacin banu isra'ila annabawa suke gyara abinda wani annabi yazo ya bari aka lalata amma a cikin wannan al'umma malamai suke yin wannan aiki shine ma'anar al-ulama warasatul anbiya su suke gadan annabawa to wannan dai a takaice shine bambanci tsakanin annabi da manzo sai wanda yake tambaya game da wanda bai riski juma'a ba wato bai riski sallar juma'a ba ya zai yi raka'a biyu ne ko kuma a'a zai yi raka'a hudu ne to ga wanda bai riski ruku'u na raka'ar karshe ba wanda ya zo ya samu liman ya dago daga ruku'u na raka'ar karshe to wannan bai riski juma'a ba saboda haka in an gama wannan sallar da shi to zai tashi ya sallaci azhar ne wato zai yi sallah ne raka'a hudu zai kawo biyu ya tahiyya ya sake kawo biyu ya tahiyya saboda haka juma'a sa ta koma azhar haka ba wanda yake samun juma'a sai wanda ya samu ruku'u aƙalla ya samu ruku'u na raka'ar ƙarshe in ya samu liman ruku'u a raka'a ta biyu to wannan shine ya riski juma'a saboda haka in ya tashi zai kawo raka'a guda ne shikenan juma'a sa ta cika wannan shine abin da aka samu daga magabata sai wanda yake tambaya cewa yaushe ne ya kamata ya fara azumin sittu shawwal shin yana iya ya fara azumin sittu shawwal da zarar abin nan an yi idi ma'ana rana ta biyu kashi garin sallah, to wanda ya halatta ranar idi ita ce ranar wato ɗaya ga watan Shawwal, wannan shine ita ce ranar idi, ita ce ya zama haramun ga kowane musulmi ya azumi a cikinta. Amma da zarar aka kwana ɗaya to shikenan ranar idi ta wuce, don haka daga lokacin ba zai iya farawa. Saboda haka wanda zai azumin Shawwal yana iya yi a farko, yana iya yi a tsakiya, yana iya yi a ƙarshe, yana iya yi a shida a farko, ko shida a tsakiya, ko shida a ƙarshe, ko biyu a farko, biyu a tsakiya, biyu a ƙarshe, ko ya jera su yayi a jejjere, ko kuma a yayi su a rarrabe, duk dai yadda ya ga dama. Abinda dai ake bukata shine a samu shida din nan sun samu. Illa iyaka wata ka'ida ta musulunci da aka sani shine kowane abu na aikin alkhairi ana son gaggawa, ba a son ana son ka zama a cikin na farko, sabiqu ila maghfirati wa sari'u ila maghfirati min rabbikum, ana son ya zama na kai gaggawa, ka zama kai ne na farko, ba kai jinkiri ba, tunda jinkiri zai iya haifar da wani abu nan gaba. Sai wanda shi kuma yake magana mamu ne, yazo zai bi bai sallar isha'i ba, yazo da sabon liman a sallar asham yana yi da mutane, to sai ya bi shi akan cewa zai yi sallar isha'i ne raka'a biyu, sannan ya tashi ya ciko biyu, to sai ya kasance liman yayi rafkanwa a cikin wannan, wato ya samu sujudu sahwi, to shi ma ta lazimce shi. Babu shakka in ka bi liman, kuna sallah da liman rafkanwa ta samu liman, to kai ma ta same ka. Saboda haka in yayi sujudu sahwi kai ma za ka yi, in yayi qabli kaga da mun ba za ka rabu da shi ba, kila su tare za ku yi. In ba da ce yayi, to shine sai ka gama taka kai ma, sannan in kai sallama kai ba da. To kaga wannan zai ansa tambayar wanda yake da akwai sujudu rafkanwa a ciki, akwai sujudu sahwi. Eh, sallar nafila ita ma sallah ce. Saboda haka abinda yake samun sallar farilla na sujudu sahwi, qabliya ko ba'diya, to ita ma sallar nafila akwai wannan a ciki. Sai wanda yake tambaya game da aure da dukiyar haramu, mai hukuncin sa. To abinda dai ake bukata aure shine a samu rukunnan sa su cika, a samu miji da mata, an san wane ne miji, wane ne wace ce matar, wane ne zai auri wace ce, wace ce za ta auri wane ne. Wannan shine abinda ake kira al-mahal, dole a same shi. Na biyu, dole a samu a zama akwai waliyi, wato ita matar tana da waliyin da shine zai bada ita, ubanta ko wani ko danta ko wani babban yayanta ko wanda aka wakilta shi aka bashi wannan matsayin, dole ya zama na akwai wannan, akwai waliyi. Sannan dole ta samu sadaki, dole ya zama an ambaci sadaki, ya zama na da sadaki, ko da kuwa ba a ga sadakin a gurin ba, ko da ba a kawo sadakin ba, ko da ba a san ko nawa ba ne, ba su gaba ya tantance nawa za a bayar sadaki ba. Amma dai abinda ake so a tabbatar da cewa ba a yi sharaɗin babu sadaki ba, an yarda cewa za a bada sadaki daga bayan sa tantance. Shi yasa ba sharaɗi ba ne, don an zo an ka ɗaurin aure, liman ya ce sai ya ƙirga sadaki nawa, ya cika ko bai cika ba, ba ruwansa da wannan tasu ci, ta rage nasu. In ma ta ce bayan an bayar, ta ce ta yafe, tana da wannan haƙƙin ta ce ma ta yafe. Saboda babu batun cewa sai an lissafa an ga cewa ya cika ko bai cika ba. Indai da sadaki, sadaki in an so a san nawa ne, akwai sadaki 20,000, 30,000, 50,000, shikenan a faɗa mutane su ji. Amma ba sharaɗi bane sai an lissafa an ga sun cika, liman yana tambaya sun cika ko ba su cika ba. To in ba su cika ba za a fasa aure ne, nan ba zai hana aure ba, cikar sadaki ko rashin cikarsa, aure ba zai ki kulluwa da wannan ba. To sannan kuma a samu shaidu, zaman akwai shaidu, sannan akwai shaidu ba lalle ne a same su a nan take ba. Ana iya yin aure daga baya a sanar da mutane cewa to wane ya auri wanci. Shine abinda ake bukata, babban abinda ake bukata shine ilanin nikah. Ilan shine kusan abinda yanzu ake yi a kasashen mu, ba shaidu ne, ana tara mutane ba da sunan shaida bane. Shaida a dalai biyu ake bukata, amma an abu ya zama kowa da kowa ya ji labari ga sunan ma duk an zo gurin, to wannan ya zama ilanin nikah. Saboda haka baya buƙatar ma har liman ya riƙa cewa kun shaida, suna iya mun shaida. Wannan ba shaidu ba ne, kun wuce shaidu yanzu. Magana ce ta an zuzuta, an yaya ta auren, kowa ya ji labari. saboda haka ganin ku a gurin shi kenan ya isa, kun ga gawa ne ya zo an daura alarsa da wanci shi kenan, wannan shi ne abinda ake bukata, ku gani da idan ku ya zama da kuna nan aka yi, amma ba ku ce mun shaida ko ba mu shaida ba. Saboda haka shi wannan koda daga baya aka same shi aure ya yi, ba a cewa aure bai yi ba, sai siga wacce ita ce kalmar muna neman auren wance daga wajen waliyinta, shi kuma waliyinta ya ce na aura ma wane, a bar walinci na wance, wannan siga shi kuma sannan ya karba masa, wannan ita ce ake cewa siga, tilas ne a same ta. To haka samu waɗannan aure ya yi, abinda yake batun kuɗin da aka bayar na sadaki halal ne ko haram ne, wannan kuma wani abu ne daban. In ya ba ta kuɗin haram, ita bata san haram bane, to ita halalta ci, shi abin ya shafa, kuma aurensa yana da wani baya lalata musu aure, don ya zamana kuɗin da ya bata na haramun ne, illa iyaka dai masu kuɗin in ran da suka gano ko sata sayi ko kuɗin wasu ne ya danne su bi shi su kwata kuɗin su, amma ita abin da ta karba sadakinta ne. Sallah gabanin lokacinta, sallah gabanin lokacinta da minti ɗaya ko minti biyu bata yi ba, matukar ba mutum a cikin halin tafiya yake ba da aka halatta masa jam'u takrir, wanda yake halin tafiya an halatta masa ya hada sallah azhar da asr, yayi su a sallah azhar, an halatta masa ya hada maghrib da isha'i, yayi su a sallar a lokacin sallar maghrib. Amma in banda wannan, wanda yake da damar, wanda yake mutumin da yake mazaunin gida ba mai uzuri da aka bashi damar jam'u takrir ba, kawai haka kawai ya zo ya kama sallah kafin lokacinta, wannan ba ta yi ba. Allah ta'ala ya sanya wa salloli lokaci, inna salata kanat ala al-mu'mini kitaban mawquta, saboda haka in kabbara harama kawai aka samu a wajen lokaci, sallah ba ta yi ba. Da mutum zai zo ya kabbara harama kafin lokaci, iya kabbara harama ce kawai ta shiga wajen lokaci, amma sauran abubuwan duk da ya yi su a cikin lokaci, sallah ba ta yi ba, saboda kabbara harama farilla ce a cikin farillan salloli, idan aka rasa ta an rasa sallah. Saboda haka dole ne a kula da lokaci, yasa dole masu kiran sallah su rika tabbatarwa cewa lokaci yayi kafin su kira sallah, domin in suka kira sallah kafin lokaci, matan da suke gida wanda suke bin kiran sallah, in suka tashi suka yi sallah a lokacin, kaga sun yi ta a wajen sallah, a wajen lokaci, wanda yi ta kafin lokaci ba ta yi ba. Sai mai tambayar cewa zai iya hada shafa'i da witri, yayi su zubi daya ba tare da ya zauna yayi tahiyyai sallama ba, ya halatta wani yana daga cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, yakan hada raka'o'in guda uku gaba daya, yayi su lokaci guda, wato yayi raka'a uku din ba tare da ya zauna tsakanin su yayi sallama ba. Kuma daman abinda ake kira sallar witri shine a samu daya daga cikin raka'o'in mara abinan cika ce ba ta mara ce ba ta da irwa, a samu daya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha daya ko sha uku, wannan su ake kira witri, gaba ɗaya in aka hada sun zama witri. Don haka kalmar shafa'i din ana faɗar ta ne kawai don dai koyarwa, don a baka wani abu na ilimi cikin sauki, ce kai raka'a biyu ka zauna ka yi sallama ka tashi ka kawo daya, amma duka sunan su witri. Saboda haka sallar da ake yi ɗin da daddare raka'a goma sha ɗaya, duk gaba ɗaya in ka ga dama ka kira ta salatul witr, gaba ɗaya sunanta witri. Sai mai tambaya ta ƙarshe da yake tambayar cewa menene ma'anar la'allakum tattaqun da aka faɗa a cikin, ko kuma menene ma'anar taqwa da aka faɗa a cikin faɗar Allah ta'ala la'allakum tattaqun a ayar farlan ta'azumi. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أبدا ما لم يسك تشوا شين تقوى شين أيكة أبدا الله تعالى وجب تامك نواجبي كذمك أيكة ونم سنن كبوجي وأبدا الله تعالى يا هرم تامك يتي يا هنك يا هرم تامك أيكة تاوى تو إنك يا أبدا يكي واجبي أكنك كبوجي أبدا يا هرم تأكنك تو كاسن يقرقوا سكاننك دفشن الله, ka sanya garkuwa tsakaninka da wutar Allah, ka sanya garkuwa da tsakaninka da azabar Allah. To wannan shine ake kira taqwa. Taqwa shine an taj'ala lillahi bainaka wa baina ghadabillahi wa adabihi wa iqabihi wiqaya bi fi'li alwajibat wa tarki almuharramat bi imtithali alwajibat wa tarki almanhiyat. Wannan shine abinda ake nufi da taqwa. Saboda haka duk mutumin da ya kiyaye abinda Allah ta'ala ya wajabta masa ta hanyar ya aikata, ya kiyaye abinda Allah ta'ala ya haramta masa ta hanyar ya nisance su, to wannan shine mai takawa. Zai mu hakura da tambayoyin iyanan gobe insha Allah mu ƙara wasu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
الله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وبنجي تعالى وعرضوا كما أكبجروا دسوا على ربك صفا سهو سهو وبنجيك من يمغار سهو قد يزم سهو ديني وكما يزمنا سهو ني كيبا ينتا وكما كون سهو قد يلن حالا يموتا نند أكيدا سوسي أحد أسبولي قد يموس سهو قد. To a wannan lokacin Ubangiji ta'ala zai ce da su, mala'iku za su gaya musu, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra, gashi yanzu kun zo mana hakika, kun zo mana kamar yadda muka halicce ku a karan farko, da can kuna karyata halittar kuna karyata dawowar ku, bayan kuma mu muka halicce ku a da babu ku muka yi ku, amma kuma kuka dawo kuna karyata za ku dawo. To yanzu gashi kun dawo, kowa ya dawo shi kadai yadda Allah ya halicce shi shi kadai, haka yana Ubangiji ta'ala ya dawo da shi shi kadai, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walakin ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma qawwalnakum wara'a zuhurikum fama nara shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Ubangiji ta'ala yake cewa walakin ji'tumuna furada, gashi kun zo mana daya bayan daya, wato kowa shi kadai zai mutu a kai shi kabarinsa shi kadai, kuma a tashi shi kadai. Kama khalaqnakum awwala marra, kamar yanda muka halicce ku a karan farko, yadda kowa haka ya fito daga cikin mahaifiyarsa shi kadai. Wa taraktum ma qawwalnakum wara'a zuhurikum, duk abinda muka baku na ni'ima na jin dadi wanda kuka rika tunkaho da shi, kuna takama kuna rena mutane a dalilin sa, to yanzu kun bar shi ayi, kun bar su duk a duniya, kun bar su a can bayan bayan ku. Wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka, ba mu ga wadanda kuke wato da'awar cewa su ne za su cece ku ba, don haka ku karka ta rabautar su da ta Allah, mun neme su yanzu ba mu gan su ba, ina suke su zo su taimake ku mana. Laqad taqatta'a bainakum, alaƙar da ke tsakaninku da su duk ta yanke, ko kuna bauta musu kuna ganin za su yi muku wani amfani, to yanzu gashi nan babu su, babu ku, alaƙar ta yanke. Wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun, abinda kuke riyawa na cewa idan an zo lahira za su taimake ku, yanzu wannan kun neme shi kun rasa, babu shi. Saboda haka kowa yadda Allah ta'ala ya halicce shi kadai, haka nan Allah ta'ala zai dawo da shi zuwa gare shi shi kadai. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azab madda wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda, shi wa narithuhu ma yaqulu, za mu gadar masa da abin da yake fada, kuma shi kadai zai zo mana. Wanda Allah ya ce wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda, kowa haka zai zo wa Allah ta'ala da ran gobe kiyama shi kadai. Hadisi ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari da Muslim, hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati khufatan uratan ghurla, qultu ya rasulullah ar-rijalu wan-nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd, fa qala ya aisha al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati, za a tattaro mutane zuwa ga hisabi ranar gobe kiyama, khufatan babu takalma a kafafuwansu, sannan uratan kuwa a tsirara gurlan kuma masu loba. Sai Aisha ta ce ya Rasulullahi maza da mata kowa na ganin kowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha al'amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Sananin al'amarin ai ya fi karfin ya fi gaban wani ya tsaya da kallon wani kowa ta kansa yake. Haka na Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ayyuhan nas innakum tuhsharuna ila Allah khufatan uratan ghurla كما بدأنا أول خلق نعيده ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا قوم تاني للي ذا أتاراك ذا أتتراك ذوها الله لا نقوبك يا باب تا كلمة باب تفافي أجكنك سننكم ذا كل لوبا كما ريند الله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده كما ريند مكفارة لك هكذا مويل إتعام haka kuka zo duniya haka za ku koma ga Allah. Ala wa inna awwalal khalaiq yuksa farqan halittu wanda za a sa masa tufafi a tufatar da shi da gobe kiyama inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ne Annabi Ibrahim. Haka dan Imam at-Tabari ya fitar da hadisi daga Sauda binti Zam'a, hadisi ne hasanu da gairihi. دغ سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها تكي تشوى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا تشوى يبعث الناس حفاة أراتا غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شهم الأذان فقلت يبصر بعضنا بعضا فقال شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Sauda bintu Zam'a yake cewa za a tara mutane, za a tashi mutane babu takalma a cikin su, babu tufafi kuma da loba. Qad aljamahumul araq, wanda gumi zai yi musu linzami, wato zai shanye su har zuwa bakin su. Wa balaga shuhumul adhan, har ma ya kai kunnuwan su. Sai Sauda take cewa ya Rasulullahi kuma duk muna ganin juna. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina ai shugulan nas, an dauki hankalin mutane a lokacin. Da kulli ibrahim minhu yawma idhin sha'adun yughni, kowa a ranar akwai abin da ya dame shi. Saboda haka kowa ta kansa yake, kowa nafsi nafsi yake, annabawa kansu nafsi nafsi suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam da annabawa babu abin da suke cewa a lokacin sai Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Abdullah ibn Udais daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yahshuru Allahu al-ibada yawm al-qiyamati aw qala yahshuru Allahu an-nasa yawm al-qiyamati uratan ghurlan buhma qala qulna wa ma buhman qala laysa ma'ahum shay. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za Allah ta'ala zai tattara bayi ko kuma yace zai tattara mutane ranar gobe kiyama uratan tsirara su haihuwar wasu gurlan da loba buhman kuma tinkinsu. Safai suka ce menene buhman? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa ma'ahum shay, tinki babu komai tare da su. Duk abinda suka tara a nan duniya ko suke takama da shi, suke tinkaho da shi a nan rayuwarsu ta duniya, a ranar babu wani wanda zai je wa Allah ta'ala da shi, kowa zai je shi kadai. Shi yasa Allah ya ce bal za'amtum, ba haka abin yake ba, kun dai riya cewa Allah naj'ala lakum maw'ida, ba za mu sanya muku wani lokaci ba, wato lokacin da za mu tashe ku mu dawo da ku mu tattara ku guri daya mu yi muku hisabi mu sakan kama wanda ya kyautata aiki da kyakkyawan sakamako, wanda ya munana aiki kuma mu masa mummunan sakamako. A kun zaci cewa wannan abin da ake faɗa muku cewa ƙarya ake ba gaskiya ake ba, don haka kuka ta aikata miyagun ayyuka wanda a yau gashi nan kuna ganin su za ku kuma kunyata. Shi yasa Allah ya ce wa wudi alkitabu,
wa wudi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك rabbuka ahada.
Allah ya ce wa wudi'a alkitabu, kuma aka sanya aka ajiye littafi, fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, to zaka ga masu manyan laifuka suna a tsorace, suna a firgice daga abin da yake cikin wannan littafi. Waya kulu da kuma har suna cewa ya wailatana, ya kai can mu, ma li hadha alkitabi, wani irin littafi ne wannan, la yughadiru sadiratan wala kabiratan illa ahsaha, baya barin karamin laifi da babban laifi sai ya kididdige shi. Wa wajadu ma amilu hadiran, suka samu abinda suka aikata a halarce. Wala yuzlimu rabbuka ahada, kuma ubangijinka baya zaluntar wani daya. Wato Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana bayan bujiro da waɗannan masu laifuka, an bujiro da su gaban Allah ta'ala, ubangiji ta'ala ya sanya ana gaya musu wannan magana, da kaje tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'al lakum maw'ida, to a lokacin kuma sai a kawo littafin ayyuka aje kowa nashi, shine wadi'a alkitab, a kawo littafin ayyuka aje kowa nashi. Alkitab anan wasu malamai suka ce ana nufin jinsul kitab, saboda kowa za a bashi littafin sa ne, kowa da littafin sa. Saboda alkitab ana nufin alkutub, ayi littattafai na ayyukan mutane, ayyukan da mutane suka yi tun lokacin da taklifi ya hau kansu, tun lokacin da aka fara dora alkalamin rubuta musu lada ko alhaki, to za a kawo littafin da ya kunshi dukkan wannan abubuwa, kowa nashi aje masa. Saboda alkitab anan ba guda ɗaya bane, littattafai ne, sai dai an kawo alif da lam wacce take nuna istighraqul jins, saboda ayoyi daban-daban alqur'ani sun nuna mana cewa kowa da nashi littafin. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Allah ta'ala ce kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, kowane mutum muna sanya masa aikin sa a wuyansa, shine wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura, ranar gobe kiyama mu fitar masa da littafi wanda zai ganshi a gaban sa a bude, a ce da shi iqra kitabaka, karanta littafinka, kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, yau kai kadai ka isa kai wa kanka hisabi, kai wa kanka wato shari'a, ka cancanci yabo akan abin da kai, ko ka cancanci fallasa. Saboda haka ga abin da kai anan gaban ka karanta da kanka. Haka nan akwai inda Allah ya faɗa suratul haqqa, yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya, wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na dama yace ku karbi littafi na ku karanta, har zuwa inda Allah ta'ala cewa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya, kaga ashe kowa littafin sa daban, kowa littafin sa daban za a bashi a hannunsa. A cikin suratul inshiqaq Allah ta'ala yace fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na dama to da sannu za a yi masa hisabi mai sauki. Haka nan yace wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura, wanda kuma aka bashi littafin sa bayan bayan sa to wannan shine zai kirawo halaka. Saboda ashe waɗannan ayoyi suna nuna mana alkitab da aka ambata anan ana nufin jinsul kitab, ana nufin wato littattafai, kowa da littafin sa da za a bashi. Kuma da Allah ta'ala ce mimma fihi din nan zaka ga dhamiri ne na abu guda daya, to amma an yi la'akari ne da lafazin alkitab din, shi yasa aka kawo dhamirin fihi din ya zama shi ma mufradi. Al-Imam al-Ghazali yana cewa akwai littafi guda daya ne wanda zai kunshi jami'un li jami'i ma huwa mutafarriqun fil kutubi, zai kunshi duk abin da yake cikin sauran littattafan. Wato bayan kowa da nashi littafin a hannu wanda Allah ta'ala zai danka masa, ko a hannun dama ko a hannun hagu, to kuma akwai wani littafi guda daya wanda shi zai kunshi dukkan abin da yake cikin waɗancan littattafai gaba daya. Wala Allah ya dauki wannan maganar ne daga wannan ayar wa wudi'al kitabu, shi wannan littafi ne da ya kunshi abin da yake cikin sauran kananan littattafai wanda suke hannun kowane mutum. Akwai kuma guda ɗaya da za a tattara dukkan abin da yake cikin waɗancan littattafai a rubuta a cikin wannan littafi guda ɗaya, kamar a ce akwai makaranta da rijistar kowane aji, sannan kuma a yi rijista guda ɗaya da ta kunshi dukkan ɗaliban da suke wannan makaranta ba tare da tantance aji ko wani aji da nashi rijistar ba. Saboda haka illa iyaka ne kawai, kowane aji zai zama akwai nashi listin a guri guda. Akwai wani daga cikin malamai wanda suke na zamani shine haban naka Hasan haban naka a cikin tafsirin sa ma'arijut tadabbur ma'arijut tafakkur wa daqaiqut tadabbur yana cewa wannan littafi da Allah ta'ala yake magana a nan bi masabati lawhatin ko lawhin kabir wato wani babban allo ne babba wanda a ciki za a rika nuna wa mutane ayyukan su kamar majiki da hoto da sauti sauraka duk abin da suka yi za su gani kuma sannan shi wannan allon babba yana tattare da ƙananan alluka a cikin sa ta yadda kowa zai ga aikin sa shi kadai sannan zai iya ganin na dan uwansa ma in ya ga dama sauraka za a nuna masa za a nuna wa kowa tarihin sa tun daga haihuwarsa har zuwa mutuwarsa da duk abin da yayi da abin da ya aikata da mai kyau da mara kyau da abin da ya kudurce a zuciyarsa bai aikata ba da aqidarsa da niyyarsa da komai da duk wani motsi nashi za a zai rika ganin su gashi nan bi sauti wa sura da hoto da kuma sauti yace za a sa su a gaban su wanda za su rika kallo kuma za ka iya ganin na wani ma wannan shi abin da ya fassara ita wannan aya ki na wadi alkitab to amma abin da ya faɗa din nan bayan da za a iya hararo shi a cikin wannan ayar ko kuma a wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani saboda ayoyin alqur'ani gaba ɗaya abin da suke nunawa babu inda suke nuna bi sauti wa sura babu inda suke nuna cewa abinda za ka gani a cikin wannan littafin sauti ne da hoto wato sauti ne da hoto abinda ake nunawa karantawa za a yi kaga ba ce karantawa rubutaccen abu ne kenan sauraka abu ne wanda yake rubutacce ayoyin da muka karanta a baya ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ha ubqra'u kitabiya wanda ya nuna kenan rubutu ne nafsi ba majiki bane wanda za a gani kamar hoto saboda haka maganar da ya faɗa wata magana ce da ba za ta iya tabbatuwa ba sai an samu nassi na wahayi saboda magana ce ta gaibi abinda yake duk gaibi ne ba mu ganshi ba to ba za mu iya ijtihadi ko kawai mai amfani da kwakwalwarmu mu ce ga yadda abin zai kasance ba idan ba nassi ne da batar da haka ba saboda wannan magana tashi a barwa tsarwa ce Allah ya ce fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi zaka ga wato kai mai karatu ko kai wanda kake sauraron karatun alqur'ani wanda Allah yake magana da kai fatara zaka ga almujrimina zaka ga masu laifi wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Ibn Ashur yana cewa fatara dinnan wannan khitab din ba ga annabi bane sallallahu alaihi wa sallam ba shi yake nufin zaka zai gani ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci matsayinsa yana can matsayi ne na koli ba za a kawo shi wannan guri da ake ta wannan fama ba saboda haka shi yana can fi maqamatin aliya to Allah ta'ala yana magana da kai da kake sauraron karatun alqur'ani ka halarto da sura a kwakwalwarka kaga kamar gashi nan ma gashi nan fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi kaga masu laifi suna cike da tsoro saboda abinda zai biyo baya ga abin da yake cikin littattafan su nan sun gaggani kowa ya ga abin da ya aikata tun daga lokacin da alƙalamin taklifi ya hau kansa har zuwa lokacin mutuwarsa gashi nan babu wani abin da aka bari saboda haka wannan rubutaccen littafi na ayyukan su ya tona musu asiri ya fallasa musu asiri miyagun ayyukan su gasu nan duk sun fito karara kowa ya gani zai iya karanta abin da suka aikata saboda haka suna tunanin za su shiga kunya a bainar jama'a yayin da aka shiga karanta abin da yake cikin wannan littafi nasu ko aka zo yi musu shari'a ko kuma abin da zai biyo baya na azaba mai tsanani yayin da Allah ta'ala ya tashi musu sakayya akan waɗannan miyagun ayyuka da suka yi wanda kuma aka rubuce su a cikin wannan littafi don haka waye kuluna sai su rika cewa ya wailatan saboda haka tsoron da suke ji ba wai tsoro na cewa ko ba za a yi musu adalci bane a lokacin babu wani wanda zai ji tsoron za a yi masa wato za a tuce shi ba wai tsoron za a tuce su bane a tsoron abinda zai biyo baya na sakamakon ayyukan da suka yi miyagu wannan shine abinda suke ji wa tsoro waya quluna su rika cewa aka kawo shi da sigar mudari ce waya quluna kuma su rika faɗa suna cewa dan a nuna maka cewa magana ce da su ta maimaitata kuma duk wanda ya firgita ya tsorata yayin da yake furta maganganu na tsoro zaka samu magana ɗin shi zai ta maimaitawa saboda haka waya quluna fi'li mudari anan yana ba mu fa'idar cewa yana ba mu ma'anar cewa maganar za su yi ta maimaita ta ne ya wailatana ya kai can mu ya halakan mu shine waye da usubura da Allah ta'ala ya fada zai kirawo halaka to a lokacin za su kace ya wailatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi ne wannan da la yughadiru saghiratan wala kabiratan bai bar karama ba bai bar babba ba sai da ya lissafi sai da ya kididdige saboda ka sun ga ayyukan su ne gaba daya kacokan da babba da karami da wanda ba su yi tsammanin za a rubuta shi ba amma an rubuta al-imam al-biqai a cikin littafin sa nazmu durar fi tanasub al-ayi was suwar yake cewa raba wannan lamun din da aka yi lamun jar din da aka raba ta aka datsa ta wajen rubutu idan kuka duba za ku ga mali sannan haza din daban wanda imla'i na abinda ka'idoji na imla'i hada lamun din za a yi da haza din ma ita kadai li haza kuma za su zama hade kamar yadda aka san lamun jarri yana haduwa ne da kalmar da take tare da shi kamar lillahi kaga ba li din da ba ake rubuta shi kuma a rubuta Allah din da ba to saboda haka nan kuma sai aka datsa kalmar to yake cewa wannan yana nuna maka irin firgici da tsoro da suke ciki wanda yake nuna cewa ma suna yi suna daddatsa magana maganar ma ba sa iya yin ta daga farkon har ƙarshe za su rike suna datsa magana to wannan fahimtar sa ce latifa ce dai kawai daga cikin latsaif din sa amma in ba haka ba ai akwai a cikin suratul furqan wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq yayin da suke wannan magana su anan duniya babu wani tsoro tare da su da ba takama da kafafa da birgewa suke ma li hadha ar-rasul kaga anan ma in ka koma musafi zaka ga cewa an raba lamun din da haza saboda haka wannan dai kawai wani dabi'a ce ta ar-rasmul usmani wanda da shi aka rubuta al-qur'ani haka yake saboda haka wannan dai fahimtar sa ce suka ce ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan me yasa wannan littafi ne da bai bar karamin aiki ba me yasa suka fara magana da karamin aiki domin tabbatar da karamin aikin ya tar musu da tsoro data ya tar musu da hankali a ce dan kankanin abu ma kankanin abu sai an fade shi sannan sai suka saki cewa la kabiratan duk da cewa in dai har rubuta karami ai za a rubuta babba to amma wanda yake cikin tsoro to haka zai yi ta maganganun sa yaya za a kawo karama to tunda har an kawo karama to lalle babban ma za a same shi saboda haka babu wani abin da ya bari da babba da karami sai da ya abin nan dinsa sannan kuma ambatan kananan laifuffuka yana nuna maka cewa kananan laifuffukan su suke jawowa wani lokaci aukawa manyan kamar yadda al-Fudayl ibn Iyad yake cewa bijju ila Allah bis-sagair qabla al-kaba'ir wato ku kiyaye Allah ta hanyar kaurecewa munanan kananan ayyuka kafin manya saboda kananan yin kananan laifuffukan shine har zai kai ka zuwa ga gayin manya kamar da shauki yake cewa nazratun wa ibtisamatun wa kalamun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u da fara daga kallo a fara murmushi a fara sallama a fara zance a alkawari sai kuma shikenan a hadu ayi ta aikin shashanci to kaga ana farawa da wani abu ne karami har ya kai ga babba sannan wannan ayar tana nuna maka cewa laifuffuka sun kasu gida biyu kenan akwai kaba'ir akwai sagair akwai manya akwai kanana kuma dukkanin su za a rubuta wa kullu saghirin wa kabirin mustatar wanda Allah ce wa kullu saghirin wa kabirin mustatar dukkan wani aiki karami da babba za a rubuta shi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atukum wa nudkhilukum mudkhalan karima in har kuka nisanci manyan laifuffuka da ake hana ku to za mu ainihin kankare muku kananan laifuffukan ku sanan wa nudkhilukum mudkhalan karima mu shigar da ku mashiga wa suke ta karamci والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون أكن الله أنت الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ودور أن آيو يسنى نمكينا آيوك أقوى الكبائر أقوى السبائر سابانية يتوسو دقى شكين ما لم يأتسام سنى تشيو أباب وتسجير أباب وتكبير لكا وانا أيكي كبيرا كي سمو لآية كان أدوب وانت كسابا واني با كان أدوب أبين دكينا سابن با wa ka saba wa Allah ne to tunda kowar Allah ka saba wannan babban abu ne babu maganar ce wannan karami ne wannan babba suka ce da a ce wani wani sarki ko wani mai mulki zai kirawo yaransa biyu ya ba su ya ba su umarnin wani aiki, ɗaya aikin da zai yi a bayan gidan sarki zai je zagaya, ɗaya kuma sai ya yi tafiya ta kwana da kwanaki ya je ya yi, to sai ya zama da dukkan su ba wanda ya yi. In aka kawo su gaban sarki dukkanin su sun yi laifi, babu maganar cewa wannan aikin sa kurkusa yake ai bayan gida zai ke kawai aikin sa, wannan kuma sai yayi guziri yayi ban kwana da iyalinsa ya tafi. Ce to dukkanin su sun saba wa umarnin sarki, don haka in ya tashi yi musu sakayya duk iri ɗaya zai musu. Suka ce to haka duk wanda ya saba wa Allah kowane irin abu yayi, karami ne ko babba, to ya dubuwa ya saba wa, wanda ya saba wa dinnan ai babba ne, to don haka saban ma babba ne. Don haka suka ce babu karami babu babba, dukkanin laifuffuka manya ne. To amma wannan ya saba wa nusus na Alkur'ani, kamar yadda yanzu muka gani ayoyi ga sunan Alkur'ani wanda suke nuna akwai kaba'ir akwai saga'ir, la yubaliru saghiratan wala kabira kullu saghirin wa kabirin mustaghfar in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum, kaga ashe akwai babba akwai kuma ƙanana. Wannan banda sunna da hadisai da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke nuna cewa akwai kaba'ir akwai saga'ir, sai dai mecece kabira mecece saghira, wani laifi ne ake kira kabira in kayi shi za a ce kayi kabira, wanne ne kuma in kayi shi za a ce kayi saghira kayi karamin laifi. To shine mafi gamammiyar magana ta malamai wajen tantance babban laifi da karamin laifi, ita ce wacce take cewa babban laifi shine dukkan wani abin da Allah ta'ala ya yi alkawarin narko ga wanda ya aikata shi ta hanyar zai yi fushi da shi, ko ta hanyar ya la'ance shi, ko ta hanyar a ce sakamakonsa shiga wuta, ko kuma za a haramta masa shiga aljanna, ko kuma a nan duniya za a yi masa haddi, ya cancanci a yi masa haddi. To wanda dukkan wani aikin da aka faɗi sakamako irin wannan a kansa, aka ce wanda ya yi kaza Allah ya fushi da shi, ko wanda ya yi kaza Allah ya la'ance shi, ko wanda ya yi kaza sakamakon shi wuta, ko aiki kaza aiki ne na 'yan wuta, ko wanda ya yi kaza Allah ya haramta masa aljanna ko ba zai shiga aljanna ba, ko kuwa wanda ya yi kaza za a yi masa haddi a nan duniya. To wannan shi ne ake kira kabira, duk wanda ba wannan ba to sunan shi saghira. To wannan magana ita ce mafi haɗaɗɗiyar magana ta malamai. Sannan ita kabira Allah ta'ala yakan kama mutum da ita a ranar gobe kiyama, yakan kuma iya shiga cikin ceton masu ceto waɗanda za su ceto ranar gobe kiyama. Ubangiji ta'ala na iya yafe masa, ana iya duba wasu abubuwansa, ko watakila ya yi ayyukan ƙwarai da yawa waɗanda za su iya danne wannan kaba'ir ɗin Allah ta'ala ya shigar da shi aljanna. In ko ba haka ba, yana iya shigar da shi wuta a ƙona shi gwargwadon laifinsa, gwargwadon iya kabirarsa, sannan a fitar da shi a kai shi aljanna. Wannan ita ce aqida ta Ahlus Sunna, cewa kabira mai kabira baya dawwama a cikin wuta, sabanin aqida ta Khawarij da ta Mu'tazilawa, waɗanda suke ganin cewa mutumin da ya kabira ya shiga wuta to har abada ba zai fito ba, shi da kafirai duk ɗaya ne a wajen dawwama a wuta. To wannan maganar tasu ba ta da inganci. Sannan da za mu ga cewa a nan mujrimi na masu manyan laifuka wanda su ne kafirai za su cewa ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ba zai bar karama da babba sai ya kididdige. Malamai suka ce ta karkashin wannan ayar za mu iya fahimtar kenan su ma kafirai, duk da ba su yi imani ba, su ma Ubangiji ta'ala zai kama su da laifukan ayyukan da ba su yi ba na shari'a, wato irin su sallah, su azumi, su zakka, abinda ake cewa furu'u shari'a. To su ma in suka je lahira a cikin abinda za a kama su da shi akwai wannan, kamar yadda Allah ta'ala yake ga mana ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu biyawmiddin, kaga kunna nukadzibu biyawmiddin yana nufin kafirai ne sun karyata babu alkiyama, babu alkiyama. Amma kuma ga cikin abin da suka samu, an yi musu list din sa na laifukan su wanda a dalilin sa za a azabta su, akwai ba sun ba sa sallah, ba sa ciyar da miskini, ana ba sa fitar da zakkar dukiyar su. Sauraka ashe hatta kafiri ma muqatab ne bi furu'u shari'a, kamar yadda wannan take nuna, dan ba dan haka ba to da a cikin littafin su ba za su ga saga'irin zunub ba, da kawai sai a rubuta kaba'ir din, amma har saga'ir sai da aka rubuta musu. Allah ta'ala ya ce wa wajadu ma amilu hadira, kuma suka samu abinda suka aikata a halarci, an halarto musu da shi. Allah ta'ala ya halarto musu da shi anan alkiyama a gabansu, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ranar da kowace rai za ta ga abinda ta aikata na alkhairi muhdaran, an halarto mata da shi gashi nan a gabanta. Wa ma amilat min su, haka nan abinda ta aikata mummuna shi ma gashi nan a gabanta. Mutum zai rika buri a wannan tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, rika burin cewa ina ma akwai tazara mai nisa tsakaninta da wannan mummunan aiki. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi mawlahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yazumun. Ubangiji ta'ala ya ce a ranar ne tablu kullu nafsin ma aslafat, kowace rai kowace rai za ta gani an nuna mata a fili abinda ta riga ta gabatar na ayyuka. Yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar, a ranar ne za a sanar da mutum abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta. Yawma tubla sara'ir, ta ce ranar da ake tona asirai ko kowane abu da mutum ya aboye a ranar za a bayyana shi. Wala yazlimu rabbuka ahada, kuma ubangijinka ba zai zalunci kowa ba, ubangijinka baya zalunci, don haka ba zai zalunci kowa ba. Ba zai zalunci wani ba ta hanyar dora masa laifin da bai yi ba, ko kuma a ta hanyar rage masa sakamakon abin da yake zai bashi na lada. Saboda kai aikin da kake tsammanin lada ubangiji ta'ala zai baka har ma ya kara maka, amma ba dai ya rage maka ba, kuma ba zai kara musu bisa ukubar da yayi niyya zai musu ba. Wanda ya abu kaza ga laifin ga ukubar sa, to Allah ta'ala ba zai kara masa akan wannan ba, balma sai dai yayi afuwa ga wanda ya so ya ga dama ya ga masa ihsani. Wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Allah ta'ala ce wanda bai aiki na kwarai yana mumini, to a ranar lahira baya kayyaji, ba zai ji tsoron zulman, wato a zalunce shi ta hanyar a tauye masa ayyukansa na kwarai ba, ko kuma a zulman ta hanyar a dora masa laifin da bai yi ba. Wala hazman, ko kuma a tauye masa ayyukansa na kwarai. Allah ta'ala baya wannan, inna allaha la yazlimu mithqala dharra, Allah baya zalunci gwargwadon kwayar zarra. Walakin annasu anfusuhum yazlimun, mutane suke zaluntar kawunansu. Wa man Allahu yuridu zulman lil ibad wa man Allahu yuridu zulman lil alamin, irada zulmi ma ubangiji ta'ala ya kore wa kansa, yayi nufin ma yayi zalunci. Ubangiji ta'ala baya nufin koda nufin zalunci ballantana ya zalunci wani, haka ubangiji ta'ala yana tabbatarwa da kowa haƙƙin sa ne ya bashi daidai gurgurdan abin da yayi. Mun yi baki wanda suka kawo mana ziyara, kuma sun saba kawo mana ziyara bi shekara wannan majalisi, bakin namu kashi biyu ne, akwai bakinmu na Kano da Jigawa, zance Kano da Jigawa da suka zo mana ziyara wannan majalisi, akwai kuma baki na nan, akwai Malam Yahya mai tauhidi wanda shi ma ya kawo mana ziyara a nan, don haka muna maraba da su gaba daya, kuma muna fatan Allah ta'ala ya sanya wannan ziyara ta su a cikin mizanin ayyukan su ranar gobe kiyama. Allah ta'ala ya kara karfin zumunci, kuma Allah ta'ala ya tsare ya tsare mu gaba daya, kuma yadda suka zo nan Allah ta'ala ya maida su gidajen su lafiya lokacin tsayawan mu yayi halan nasu rahmani. Eh to ai ba gaya mun ba shi, aha haka ne, akwai malam, akwai shugaban majalisar malamai ta jihar Filato Sheikh Nasir Abdulmuhi, shi ma kamar yadda muka sani duk shekara yakan kawo mana ziyara ta zumunci wannan majalisi, gashi shi ma Allah ta'ala ya nufi zuwansa. Muna fatan Allah ta'ala ya sanya masa wannan almizani, kuma muna ƙara jaddada jajanmu da ta'ziyarmu ga yan uwa da harin da aka yi na kwanaki ya rutsa da su suka rasu, wanda ciki har da ɗaya daga cikin 'ya'yansa Allah ta'ala ya gafarta musu, ya yafe musu, Allah ta'ala ya karɓi shahadarsu marasa lafiya, kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya. Saboda haka zan bar Malam Ibrahim da Sina da zai gabatar da wasu.
Shi Malam Nasiru Abdulmuhi za mu so ya da kalma ɗaya ko biyu wa mahalarta wannan taswi da kuma waɗanda suke sauraron mu da ganin mu ta hanyar tauraron wasu labarai. Malam kuma da tafadar Sheikh Mashhur Al-Ma'dura.
Akwai yankalai. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. كما السلام عليكم. وديعة تفرجك ألا محمد سنة لك إلى دعوة الله سأل تفرجك معك أمين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمون سأل بأمسكي بشكل إيمان ألا صار لك سلسة إن الله أدوى ألا تكي إياه المسلمين. قال المشهد إسماعيل بن أدمان الشيخ فرمانه من الجارة الجارس ثم لقيل سبب الجبارة جهادي فهم التصابي صلى الله عليه وسلم على سبب رسول الله تو نازل وزن جبارة دا وزي في الجهة ما لها جسم من التعزيع كل شكور نازل كذا ثم نازل إخوانا جهة جهة kuma ga mai tauhidi Allah saka da alkhairi gaskiya wato kullum mutum ya yi wa Allah godiya a samu ta hanyar karanta a wajen mutane su fahimci addini akwai alheri na farko dai ma kiyayewa masu wa'azi addu'a qaddara Allahu in ma'an sami'a minna hadithan fa ballagh Allah ka sauya alkhairi da albarka ga wanda ya ji annabi Isa sannan kuma da addu'a ta alkhairi na mutum ya samu isar da sabon koda da aya guda to yadda Muhammad Zawani ya yi wuku ina masa addu'a saboda yana da wasu shigobi guda uku masu kyau ba shi da girman kai na biyu kuma matsayinsa ya san shi waye shi ربي رحم الله امرأ علم قدر نفسه الله كذلك أم تمن دي سمت أي كان ستوشيها سم وعيش تواني إنا بانش أوادشي وري أظن أكو هركا كراتو ديك إلمان تدبت أنينا فتاسا كاين سادة الله أبون دي أبون تأكينا سكاين سادة الله كيمان أبو ba biya ba iya gwalangwan sai ko iya wa ko wani abinda iyan nan shi yake fada to wannan abubuwa na gaskiya Allah ya sa masa a mizanin ladan me yasa an zo an faɗi malam mai tauhidi ko ake tambara wallahi mutumin kirki ne ya yi rigima da ɗariƙa da tsufaye da ya kukon kuwa alatin da kai yayi ambaliya ba gashi ba kowa gaba da darajar da yake da ita a wancan lokaci da yanzu saboda Allah wace ta bi ta yanzu ko ta da to ka gani ashe in mutane suka bi Allah nan ne daraja take Allah ya saka da alheri to abun farin ciki malam kun yi kuma na ta'aziyya kuma kun yi addu'a da ikon Allah wasu daga cikin mutane an fara kama su wasu jiya an kama wani na rabi an kama wani jiya entire an kama wani a lamingo yanzu kuma wasu sun ce su ne suka je suna gomba an kama tun goma wannan kawai ya nuna mana cewa Allah yana amsa mana addu'o'in bayan Allah suna azumi je muna magana da dokta ya ce to ni ban san me wata fasara mutum zai bayar ba in ka ce musulmi to ya zo na masallaci
yana karanta alqur'ani yana azumi to ni musulunci zake kuma bayan alqur'ani da sunna din ga mun kace shi to me zai yi dan haka jama'a mai kokari mai addu'a Allah ya kara mana albarka kuma mai hankali da shi'a shi'a hatsari ne 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 duk wanda zai kawo wani abu ga ma'aiki domin daidai suke da wa'annan wanda ya zo masallaci ya zagi Allah ko zagi manzon Allah ko ya yanka malamin ya katin Qur'ani ko ya yanka jinjiri da wanda ya zo ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu jafa'i to ga yamu mai bambancin rigimar su a haɗe suke wannan ba Yahudi ne wannan ba Nasari amma a tsarinsu na mugu aqida da aka ce su musulunta suka yi da haka dan Allah jama'a mai hankali da su lokaci yayi na mun nazo ne nuna mana cewa Allah ya amsa addu'o'in nan kuma a ci gaba da yi kuma wannan hadin kai da Allah ya ba al'umma musulmi wallahi kowa ya farin ciki da shi wanda ka ga ba san hadin kan nan ba inda zai je kuma fada da yake yi da Allah kuma ba inda za a je kuma dole ne tunda muka samu riguna mu daban-daban hulunan mu daban-daban dole ai wasu ƴan ƙanana ƙanana abu in sun zo mana mu haƙura da su in muna da aqida babban abu shi ne aqida in ba aqida wannan haɗo wallahi tallahi ba za a haɗu ba amma in muna da aqidan nan kullum magana da nake kenan alheri ya same mu ina roƙa mana Allah ya taimake mu kuma an isar da wa malam saƙo da duk waɗanda suka yi kuma ya mana fatan alheri Allah ya saka muku da alheri wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Allah ya ji kan iyayenmu
amin
Allah ya gafarta musu
amin
Allah ya ji kan iyayenmu
amin
Allah ya gafarta musu
amin
Allah ya ji kan iyayenmu
amin
Allah ya gafarta musu
amin
wannan malami ne ina gida nake kunna radio nake jin tafsirin ka sai naga tafsirin nan ya kamata in zo wajen saboda in gwada maka ina tare da kai cikin da'awar da kake yi.